sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da haƙƙoƙin bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka don ta sake yarda ruruwan bakin haurin ƙasar Burkina Faso masu neman mafaka zuwa ƙasarsu. Muna kuma ɗauke da shirin ciwon ƙyamace da Aisha Ma'azu za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru da Muhammad Awal Garba zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya Talata. Abin da muka sani shine ɗaya daga cikin jama'anmu da ya bi ɗan yawon bude ido ba tare da izini ba ya ƙetare iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja. Mun yi imanin cewa yana hannun Koriya ta Arewa, a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a wani taron manema labarai a jiya Talata. Sojan wanda aka ce sunansa Travis T. King ya kwashe kusan wata ɗaya da rabi a wata cibiyar tsare mutane saboda matakin ladabtarwa da aka ɗauka a kansa, abinda wani jami'in Amurka ya shaidawa muryar Amurka kenan. Ya ƙara da cewa an kai shi tashar jiragen sama don maido da shi Amurka, amma ya sulale bai shiga jirgin ba. A wani lamari daban kuma, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin ƙasar da sanyin safiyar yau Laraba, kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi, a cewar ministan tsaron kasar Japan Yasukazu Hamada. Japan ta bayyana rashin jin dadin ta game da harba makaman ta hanyar diplomasiya, a cewar Hamada. A nan birnin Washington, rundunar sojan Amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da Koriya ta Arewa ta yi baya zaman wata barazana ga jami'an Amurka ko yankin kasar ko kuma kasashe abokan hulɗarta. Aniyar Amurka na kare Koriya ta Kudu da Japan na nan daram, a cewar rundunar sojan Amurka. Harba makaman na zuwa ne kusan mako guda bayan da Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzaminta na Hwasong 18 a kwanan nan, wani mataki da Pyongyang ta ce kashedi ne ga Amurka da sauran kasashen da ba ta ga maciji da su. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, hukumar kula da harkokin bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da matakin da gwamnatin Ghana ta ɗauka na ta sake yarda ruruwan bakin haurin Burkina Faso masu neman mafaka zuwa ƙasarsu. Tana mai cewa hakan ya sabawa yarjejeniyar kare 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa. Sai dai gwamnatin Ghana ta musanta wannan ikirarin, inda take cewa tana kare haƙƙoƙin bakin haure sai dai waɗanda suka shigo taɓa rauniyar hanya da waɗanda suke ɗauke da makamai da ma wanda ake zargin su da alaka da 'yan ta'adda. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
Matakin hukumar ta UNHCR ta Majalisar Ɗinkin Duniya na zuwa ne biyo bayan gwamnatin Ghana ta sanar da ta sake ɗaruruwan bakin haure da suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba, tare da wasu da take zarga da alaka da 'yan ta'adda, abinda hukumar ke buƙatar da gwamnatin Ghana ta yi ƙoƙarin kare haƙƙoƙin bakin haure a ƙasar. To, sai dai yayin jawabinsa da manema labaru, mataimakin ministan tsaron ƙasar Ghana Kofi Aman Kwame Mainu ya bayyana cewa gwamnatin Ghana ba ta kyamar 'yan gudun hijira, sai dai nata kokari take yi domin karfafa tsaron kasar ta. Ya ce ya kamata mu tantance duk wanda ke shigowa kasar, in zaka shigo har in ka cancanta da asamar maka da mafaka, ko shakka babu, ba za mu yi jinkiri ba, za mu kiyaye yarjejeniyar kare haƙƙoƙin bakin haure. Amma akwai wani lokacin da aka gano makamai a cikin kayan wasu mata masu shayarwa da suke neman mafaka a Ghana, kazalika kama wasu makiyaya sun boye bindigogi ne a cikin kayansu. A don haka ya kamata mu karfafa tsaronmu saboda akwai al'umman kasar Ghana da ya kamata mu kare su.
We have the Ghanaian people to protect.
A kasarin bakin haurin da aka ci sakiyar su Fulani makiyaya ne, abinda sakataren kungiyar ayan kabilan Fulani a Ghana wato Tabital Filakun Musa Yakubu Bare yace akwai damuwa sosai.
Ya za a ce wai kamar Burkina Faso masala da wurin nan ana kashi da wurin da mutane su samu ransu su shigo Ghana wurin zama daga shi alfara kamus ana maida su ana ba iko kuma wannan wani manufa ke da ni United Nations High Commissioner of Refugees sun fito da takarda su yi kundin wannan abin da Ghana ke ciki, yanda aka ce Ghana muna da kwanciyar hankali muna bin doka abin ga kowa da kalmar shi ana kada da right kai duk abin da kake dama wannan labuda da kashe wannan abu ko da kun ga makabai a hannunsu fada ke wurin fa yana yiwuwa suna da kada makabai amma ba su da ba za su zo da su yi fada ba shi a adana su in an dubbali doka ya bi su ga dalilin da suke rikar makabai a dare amma ba wai saboda wadansu dan guda biyu an ga su da makabai wannan ke gwada kamar duk hulada wanda suka gudu suka shigo suka yi hijira da duka su mugaye mutane ne ko kuwa kowa na rikar makabai ne.
Na tuntubi mai sharhi kan harkan tsaron ciki da wajen Ghana Umar Sanda Ahmad a inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka wanda ya haifar da cece kuce inda yake cewa
waɗanda suka shigo an tara su inda yake ana kulawa da su alma ana ba su abinci da saura da saura ana duban lafiyar domin under ECOWAS protocol man ba koma da su ba gaskiya abin ke mu.
Ita kuwa hukumar kare bakin haure ta kasar Ghana wato Ghana Refugee Board ta ce babu daya daga cikin al'umman kasar Burkina Faso da hukumomi a Ghana ke da sanin shigowarsu a hukumance da aka maida su kasar su. Daraktar hukumar kula da bakin haurin a Ghana ta taya Kawu Fadi ya ce
so far we have registered about 3200 Burkinabes.
Mun yi rajistan bakin haure su fiye da 3000 daga Burkina Faso kuma muna ci gaba da rajistan wasu. Na yana tabbatar muku da cewa babu daya daga cikin waɗanda suka yi rajista da aka ci sakiyar su.
None of the Burkinabes that we have registered has been sent back.
Hukumomin tsaron kasar Ghana sun sanar da karfafa matakan tsaro dai a iyakokin kasar biyo bayan sun yi nasarar cafke wasu bakin haure dauke da makamai da suka saka ya a jikin su. Gwamnatin kasar ta jaddada cewa kofofinta a bude take ga duk masu neman mafaka kuma za ta ci gaba da kiyaye dokar kare haƙƙin ƴan gudun hijira ta shekarar 1951. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci akan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan nan a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine, a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Talata. Masu sharhi kan lamarin yaƙi sun ce ya zuwa yanzu Ukraine ta sake kwato yanki mai fadin marabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni, amma Rasha na ci gaba da rike wurare masu fadi. Duk da haka, General Mark Miley, shugaban hafsan hafsoshin sojan Amurka, ya fadawa manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon cewa a ganinsa san ba gazawa ba ce, kuma yana tunanin za a yi hanzari idan aka yanke hukunci akan sakamakon a yanzu. Ya kuma ce sojojin Moscow sun boye ababen fashewa masu yawa a filayen, sun kuma kafe abubuwan kariyar motocin yaƙi da kuma sanya wayoyi a ramuka. Ba a cimma wata matsaya ba a taron ministocin kuɗi da gwamnonin manyan bankunan rukunin ƙasashe 20 na G20 da aka kammala a jiya Talata a India, yayin da mambobin ƙungiyar suka kasa warware bambance-bambancen da ke tsakaninsu akan yaƙin Rasha a Ukraine. Har yanzu ba mu cimma matsaya ba akan yaƙin Rasha da Ukraine, abinda ministar kuɗin India Nirmala Sitharaman ta faɗawa manema labarai kenan bayan kammala taron na kwanaki biyu a birnin Gandhinagar ba tare da fitar da sanarwar haɗin gwiwa ba. A maimakon haka, India, wacce ita ce shugabar ƙungiyar a wannan shekarar, ta fitar da bayaninta a matsayin shugabar kungiyar da kuma takardar da ke kunshe da takaitaccen bayani game da sakamakon taron, bayan haka ta ambaci cewa an samu rashin jituwa. Kasashe mambobin kungiyar G20 da yawa sun yi Allah ware da kasar Rasha saboda kin tsawaita yarjejeniyar da za ta bada damar fitar da hatsin Ukraine da ake matakar bukata ta Bahar Aswad, a cewar ministar kudin India a wani taron manema labarai.
Gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar.
Kira daga Adam Hassan, je makaranta a duniya, je makaranta a duniya.
Yanzu ko ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Makonni uku kenan da shirin ciwon yamace ya fara duba batun cin zarafin mata musamman a zamantakewar aure, bayan da wani magidanci a jihar Edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga har ya kai ga yanke hannun baki daya. Zauren ciwon yamace ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar gidauniyar Center for Juvenile Delinquency Awareness, gidauniyar da take fafutukar wayar da kan mata da matasa. Mun tattauna akan wasu dalilai da suke haifar da matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata, matakan da suka dace dangi da abokan arziki su dauka, tanadin da doka ta yi wajen shawo kan matsalar, da kuma matsalolin da suka dabaibaye harkar shari'a. Makon jiya, Hajiya Halima tana bayani kan irin dabarun da iyaye suke amfani da su a da don gano halin da sabbin ma'aurata suke ciki, inda take cewa
idan mace tana zaune a gidan mijinta, hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu ko akwai wani matsala. A wannan zuwan da aka yi na farkon nan za a fahimta, kuma alhamdulillah har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi auren ƴaƴanmu. Idan mata boye mu mun riga da mun sani, amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba, ba da wani abu, saboda kar ma a nuna mata an sani din, ta ji daɗin an sani din, ta fara wasu ɗabi'u marasa kyau.
To matashinmu a yau shine tambayar da na yi wa barista Amina Umar. Barista, akwai rukunin al'umma da suke ganin cewa kamar bangaren shari'a yana ba masu aikata laifi kwarin gwiwar ci gaba da aikata laifin a bisa la'akari da yadda ake jan shari'a a kotu. Wai me yasa lauyoyi suke jan shari'a a kotu? To sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace.
To abinda akwai matsaloli da suke jawo haka, kuma abinda nake so mai sauraro ya fahimta shine ita shari'a tana da wasu turaka da ake ce ma pillars, wanda turaken nan za mu iya cewa guda hudu ko kuma guda biyar ne, tunda magana muke ta muna son mutane su fahimci me ake ciki. Waɗannan turakan guda biyar, idan ɗaya bai yi aiki ba, to duka hudun ba za su yi ba. Tunda guda biyar ne, idan biyu suka haɗa kai suka yi aiki, uku ba su yi ba, to ba za a samu ci gaba ba. Idan kuma a ce gaba ɗaya hudun su haɗa kai lokaci guda su yi aikin, a zo a gani bangare ɗaya tak ya ƙi yin aiki, to nan ba za a samu ci gaban shari'a ba. Waɗannan turakun da muke da su su ne, na farko misali akwai shi kansa wanda ya aikata laifin. Idan kika je farfajiyar kotu ko cikin ɗakin kotu, za ki ga waɗannan mutanen guda biyar babu makawa sai an gansu. Na biyu akwai lauya mai gabatar da ƙara, wanda muke cewa prosecution counsel. Na uku akwai wanda ake cewa defense counsel, wato lauya mai ba da kariya. Akwai ita kanta kotu, sannan akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya, wacce aka fi sani da hukumar gidan yari. To duk sanda waɗannan guda biyar ɗin ba su cure sun yi aiki a lokaci guda ba, gaba ɗaya shari'a za ta faɗi. Me nake nufi da haka Hajiya Aisha? Shine yanzu misali a ce alƙali ya zauna, misali lauya mai gabatar da ƙara ya zo, lauya mai kariya ya zo, alƙali ya zauna, amma hukumar gidan gyaran hali misali ba ta kawo wanda ake wa shari'a ba, saboda wasu matsatsaloli nata waɗanda ba zan arbakinsu in ci musu albasa ba, amma kowa ya san cewa gidan gyaran hali da tarbiyya a ɗaure yake da matsaloli kala-kala da abubuwan da yawa da gwamnati ya kamata a ce ta samar musu. Zama da su da mu'amala aiki ta samu ka fahimci haka. Sannan misali in ƙara ɗauko miki wani ɓangare, a ce hukumar gidan gyaran hali ta kawo wanda ake tuhuma, lauyan kariya ya zo, lauya mai gabatar da ƙara bai zo ba, kuma kotu ta zauna, kin ganin ma babu yanda za a yi ai shari'a. Saboda dokar ƙasar mu ta ce babu yanda za a yi idan mutum ana tuhumar sa da irin wannan laifin, a ce shi zai gabatar da kansa a kotun, dole lauyan gwamnati ne zai gabatar da shi. Haka abin yake shi ma, idan kika dube su za ki ga suna da tarin matsalolin da za su iya hana su zuwa kotu, wanda ya haɗa su ma da ababen sufuri, kayan aiki, ƙarancin ma'aikatar shari'a da abin da ya kama da haka. Haka misali idan ake ka ɗau ɓangaren a ce kowa ya zo, kotu ba ta zauna ba, saboda ita ma wata matsalolinsu, kamar misali ma'aikatan kotu duk sun haɗa da kotu, a ce ko rijistra bai zo ba, ko ba a ɗauko fayil ɗin wanda ake tuhuma ba, ko wani abu makamancin haka, wannan shari'ar ba za ta iya gudana ba. Sannan uwa uba, idan na ɗauke miki matsalolin turakunan da muke fama da su, su kansu hukumar bincike, wanda kundin tsarin mulkin Najeriya su ya ba ma dama su yi bincike su gabatar da wanda ake tuhuma, su kansu idan kika duba za ki ga a dabaibaye suke da matsaloli, wato hukumar 'yan sanda. Hukumar 'yan sandan nan wallahi za ka tausaya musu, babu kayan aiki, babu ma'aikata yanda ya kamata, ba a ba su horo daga lokaci zuwa lokaci, yanayin albashinsu ba a magana, ba su suka gaya mana ba, amma saboda mu'amala aiki da muke da su mun fahimci wannan abun haka yake. So su ma sai kiga sun ɗauki lokaci, ba su da ƙwarewa irin ta ƙasashen da suka ci gaba, kamar irin wannan su forensic evidence da ake da su, wanda binciken da za a yi shekara ana yi, da akwai ci gaba a hukumar 'yan sanda wajen yin bincike, za ki ga abu ne wanda a minti ƙasa da minti 10-15 an yi bincike, wanda kwata-kwata a arewacin Najeriya ina jin forensic lab ɗin nan da muke da su ba ta wuce guda ɗaya ko zuwa biyu ba. Muna da mutane sama da miliyan 50 a arewacin Najeriya, to yaya za a yi aiki ya ci gaba?
To barista, ba na tara numfashinki ba, zan dakatar da ke a nan, amma zan baki dama nan gaba ki karasa wannan bayanin da kike yi mana. To Hajji Halima, wannan tambayar ta kice, wasu matakai ne suka dace al'umma, dangi da ma hukumomi na gwamnati su ɗauka don shawo kan wannan matsalar ta cin zarafi?
Na san akwai lokacin da muka yi ta faɗi tashi NGO da ko ƴan media, har Allah ya taimako aka samu aka tabbatar da wannan doka na cin zarafin mata. Duk lokacin da nake maganar mata, ina faɗan mata kowane iri. Mata walau mace mai aure ko kuma matan da an ci mata zarafi ne tsakaninta da mace ƴar uwarta, ko kuma da wani namiji ma wanda bai shafi mijinta ba, ko kuma da ɗan uwanta. ƴan uwa maza suka ci zarafin ƴan uwansu mata. Baya ga haka, miji yanzu tunda ana maganan cin zarafin mace a gidan miji ne, yanzu ana samun wannan cin zarafin sosai. Hanyar da za mu bi ya zama na cewa wannan abin an yi amfani da wannan har mata su ƙara fahimtar cewa lalle wannan dokan na har yanzu yana aiki, shine wajen wayar da kan al'umma, mata duka, matan da suke da aure da matan da ba sa da aure, dole ne ya zama na an yi wannan abin a lokaci daya, saboda fada ne wanda ake na abin da ya shafi maganar mace ne, da wacce take gidan miji zai ci zarafinta, ko kuma ƴan uwansa za su ci mata zarafi, da kuma matan da su ma kansu ba sa da maza amma kuma suna samun ana tauye musu haƙƙinsu fiye da yadda ake tsammani. Ni kan ma na a yanzu haka nake gani, wani cin zarafin da ake ya mafi na cikin gida wanda ake yi, saboda musamman dan baki misali, akwai wani lokaci so da yawa daki ga namiji yana son yarinya ne, ya kawo sadaki gidansu, ya aje sadakin nan, ya hana wani ya fito ya neme ta, ya hana ta ta auri wani, kuma sannan ya aje sadaki ba abin da yake mata sadaki sai ya wata ɗaya, wata biyu, ya wata shida, wani lokaci shekara ma yana yi, wasu ma har sadakin sai ya kafi shekara, akalla ba a kasara ba, in ya kawo sadakin nan shikenan yana gani ya kama ta kenan, ba zai bata kuɗin sabulu ba, ba zai bata kuɗin da za ta ɗan yi wani hidimanta ba, a babu wannan, ballanta na aje uwa uba maganar kayan sallah ko wani ɗaukar ɗawainiyanta, a gani na inda zai zama ma doka yanzu akan wannan, da miji daga ran da ya kawo sadaki ma ƴa mace ya zama na daga ranar zai fara ɗaukan ɗawainiyanta, saboda duk da ɗan daɗe wanda ya yi bai zo iya aka yi auren nan ba ko, to bai zama da mace da ɗan sauki, saukin shi ne bai zama na an batta cikin ƙunci da baƙin ciki kuma ga sadaki ba, in namiji yana ɗaukan wannan ɗawainiyan ko dan daukan ɗawainiyan ma zai ga ya kamata lalle ya auri matan nan ta tafi gidansa domin ya huta da wannan ɗawainiyan, inda an yi haka da an taimaka mana mata, saboda yanzu gaskiya maza suna amfani da wannan, ko kuma namiji sai ya ajiye sadakin daga baya sai ya kikiro na bai ci uwansa ta ce bata so, ko kuma ba sai ya ce baya so, kin ga duk wannan shi ma mummunan cin zarafi ne, kuma matsalan cin zarafi idan aka ci ma wata mace zarafin ta wani hanya, to kowane hanya ma tana gani idan ta kusanci al'umma kamar za a ci mata zarafi.
To barista, kina bayani game da matsalolin da suka baibaye fannin shari'a, ko kuma in ce yadda ake gudanar da shari'a.
Ala ayyi halin, abinda nake kokarin cewa shine waɗannan jinkiri da ake samu wajen gabatar da shari'a abu ne wanda ba za ka taba iya fahimtar sa idan ka kalli fuska ɗaya ba, kowace fuska tana da matsalolinta a cinkushe a tattare da ita, to idan kika hada turakun nan wanda a takaice a iyakoti na baki turaku biyar, wanda idan zaki fita wajen kotu a harkar gudanar da shari'a da suke da ruwa da suke, zaki sako ma'aikatar da ake cewa Law Reform Commission, wato ma'aikata ce wacce take je gwamnatin jiha, kuma ana da ita a tarayyar Najeriya, wacce take da alhakin duba dokokin nan a ga ina ne suke da matsala, ina ne suke kawo jinkiri, ina ne suke kawo mutane tsaurin fahimta a gyara. Ita ma wannan ma'aikatar zaki tarar da cewa tana da kalubale da yawa, ba a sabunta dokokin don su gudana da sauri, ba a sabunta dokokin don hukuncin ya wadatar da wanda ake tuhuma. To idan kika duba haka nan, kika zo bangare wanda yake shi ma muhimmi ne, kamar yadda na gaya miki, bangaren 'yan sanda, su suke da alhakin bincike da gurbanarwa, su ma za su ga suna da matsaloli. Hajiya Aisha, idan har mutum zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafiyar da shari'unmu a Najeriya gaba daya, matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron fada cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga bangaren gudanarwa, wato bangaren gwamnati.
Mai sauraro, anan za mu dakata a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau, amma idan aka biyo mu a shiri na gaba zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Babu Ahmad, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Abai da Aisha Mu'azu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kabalu.
Don fara shirin zarenmu na wannan makon ne dai da jaridan The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ta yaba wa shugaban kasar Kamaru Musa Biya wajen abin kokarin da yayi na aika manzo na musamman kasar tarayyar Najeriya Prime Minister kasar Musa Biyongo te wanda ya ziyarci gadada shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu wanda ya karbi daga hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari sai kuma jaridan Le Jour ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi yanzu dai a kasar jamhuriyar Kamaru ana fama da matsalar yankewan wutar lantarki wanda ba a saba ba a wannan kasar sai dai hukumar karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamaru ENEO ta ce za ta yi kokari na ganin cewa ta cimma burinta wajen gyare-gyare da kuma inganta karfin wutar lantarkin a kasar baki daya sai jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda har yanzu haka bara gurbin Boko Haram suna ci gaba da dauki da daya ga ɗan asalin kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman akan iyakar kasar Najeriya Nijar da Chadi da kuma kasar ta jamhuriyar Kamaru zaratan kasar ta jamhuriyar Kamaru din sun ce za su kokari matuƙa gaya su ga cewa sun cimma burin su wajen tabbatar da zaman lafiya akan iyakokin kasashen guda hudu jaridar Afrimedia kuma kokawa ta yi kan yanzu haka kasar ta Kamaru take samun kalubale wajen yankewan ruwan sha anda ake samu a manyan biranen kasar kuma hukumar ruwan sha na kasar jamhuriyar Kamaru kamar wata sun ce suna gyare-gyare ne ta bangarori daban-daban domin inganta ruwan famfi a kasar jamhuriyar Kamaru anda ake sanya masa maganin nika wadanda za su kashe duk wata cutuka da suke a gaban al'umma a cikin ruwan shan kasar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar nan ta Karara anda ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru tsohon kaftin din kasar Samuel Eto'o yana ci gaba da tarurruka ga sauran takwarorinsa waɗanda suke taka leda a kasar da kuma kula-kula din kasar na yadda za a yi a cimma buri wajen samun matsaya na gyara harkokin kwallon kafa da ma sauran wasanni a kasar ta jamhuriyar Kamaru Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To masu sauraro da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice ana kyautata zaton wani sojan Amurka da ke fuskantar horo daga rundunar sojan Amurka na hannun hukumomin Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka iyakar da ta raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu inda babu soja ba bisa ka'ida ba a jiya Talata. Abin da muka sani shine ɗaya daga cikin jami'anmu da ya bi ɗan yawon bude ido ba tare da izini ba ya ƙetare yankin iyakar da ta raba ƙasashen biyu inda babu soja. Mun yi imanin cewa yana hannun Koriya ta Arewa a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a wani taron manema labarai a jiya Talata. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ke cin dogon zango guda biyu a gabashin kasar da sanyin safiyar yau Laraba kuma ga dukkan alama sun fada yankin tekun da kasar Japan ke iko da shi a cewar ministan tsaron kasar Japan Yoshikazu Hamada. Japan ta bayyana rashin jin dadinta game da harba makaman ta hanyar diplomasiya a cewar Hamada. A nan birnin Washington rundunar sojan Amurka ta ce harba makaman masu cin dogon zango na baya-baya da Koriya ta Arewa ta yi baya zaman wata barazana ga jami'an Amurka ko yankin kasar ko kuma kasashe abokan hulɗarta. A yanzu ba za a iya saurin yanke hukunci akan sakamakon farmakin da sojojin Ukraine ke kaiwa ba a baya-bayan nan a wuraren da Rasha ta mamaye a gabashi da kudancin Ukraine a cewar babban hafsan sojan Amurka a jiya Talata. Masu sharhi kan lamarin yaƙi sun ce zuwa yanzu Ukraine ta sake kwato yanki mai faɗin murabba'in kilomita 250 tun daga farkon watan Yuni amma Rasha na ci gaba da riƙe wurare masu faɗi. Ba a cimma wata matsaya ba a taron ministocin kuɗi da gwamnonin manyan bankunan rukunin ƙasashe 20 na G20 da aka kammala a jiya Talata a India yayin da mambobin kungiyar suka kasa warware bambance-bambancen da ke tsakaninsu akan yakin Rasha a Ukraine.
Fatto Madalla. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalam.